Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Binta Suleiman Yar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 28 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu, hukumomin Sudan sun saki wasu tsoffin jami'an gwamnatin Sudan a jiya Laraba, wani bangare na matakan karfafa aminci a cikin kokarin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar. Kamfanin Gazprom na Russia ya dakatar da samar da iskar gas ga kasashen Poland da Bulgaria, matakin na baya-bayan nan a yakin tattalin arziki da ke da nasaba da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Basu suka da kasar Sin ke baiwa gwamnatocin kasashen Afrika ya ragu da fiye da kashi 3% a farkon shekarar farko ta annoba idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata.
Tokanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta yi gargadi kan yiwuwar ɗana ababen fashewa a lokutan bukukuwan sallah.
Ta gwamnatin jihar Kaduna tana kira da babban murya ya zama wajibi al'ummarmu baki daya duk inda suke su lura da Safa da Marwa wadda mutane za su dinga yi.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakken rahoton. Haka kuma za mu ji cewa sabon farmakin da dakarun yankin tafkin Chad suka kaddamar na Operation Lake Sanity na ci gaba da haifar da damai ido.
Duk an fatattake su, an kashe na kashewa, an kama makamansu, kuma an kone mafakarsu har inda suke kera nakiyoyin da suke dasawa a kan hanya.
Alheri Grace Abdu za ta shigo mana da shirin ta na domin iyali, sai kuma karatun Alkur'ani mai girma daga bakin manyan gobe. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Kamfanin Gazprom na Russia ya dakatar da samar da iskar gas ga kasashen Poland da Bulgaria a yau Laraba, matakin na baya-bayan nan a yakin tattalin arziki da ke da nasaba da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Russia ta buƙaci kasashen Turai waɗanda yawancinsu ke dogara ga Russia wajen samun kaso mai yawa na makamashi da suke amfani da shi su biya kuɗin iskar gas a ruble, kuɗin ƙasar Russia. Gazprom ya faɗa jiya Laraba cewa Poland da Bulgaria ba su yi haka ba, don haka za a dakatar da samar da iskar gas ɗin da suke samarwa. Kamfanin na Gazprom ya ce wasu masu sayan iskar gas guda hudu da ba a bayyana sunayensu ba sun biya ƙasar Russia kuɗi a ruble, kuma kamfanoni 10 na Turai sun ƙirƙiro asusun ruble don biyan gas da kuɗin ƙasar Russia, inji jaridar Bloomberg. Hukumomin Sudan sun saki wasu tsoffin jami'an gwamnatin Sudan da suka fito fili daga gidan yari, inji lauyoyi a jiya Laraba, wani bangare na matakan karfafa aminci a cikin kokarin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar. Ƙasar Sudan ta fada cikin rudani tun bayan juyin mulki da sojoji suka yi a watan Oktoba da ya gabata, inda suka ƙara kaimi ga gajeren lokaci zuwa ga demokradiyya bayan shafe shekaru 30 na mulkin danniya da tsohon shugaban ƙasar Omar al-Bashir ya yi. An cire al-Bashir da gwamnatin da ke samun goyon bayan Islama a wani borin jama'a a watan Afrilun 2019. An sako Khalid Umar, tsohon ministan harkokin majalisar ministocin kasar da yammacin jiya Talata, sannan Muhammad El-Faki Suleiman, wanda tsohon mamba ne a majalisar mulkin kasar, ya fito daga wani gidan yari da ke babban birnin Khartoum a ranar Laraba, inji tawagar tsaron tasu. Basu sukan da ƙasar Sin ke baiwa gwamnatocin kasashen Afrika ya ragu da fiye da kashi 3% a farkon shekarar farko ta annoba idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Masu bincike sun gano cewa tare da sabbin alƙawuran lamuni a shekarar 2020 a mafi ƙarancin shekaru a cikin shekaru 16, hakan na iya kasancewa saboda masu bada lamuni da ƙasar Sin suna yin taka tsantsan tun farkon barkewar cutar, tare da mai da hankali kan abubuwa da suka shafi cikin gida da kuma yadda kasashen Afrika ba sa son karɓar bashi, inji binciken da cibiyar manufofin raya duniya ta jam'iyyar Boston ya gudanar. Bashin da ƙasar Sin ke bayarwa ya ragu a shekarar 2020 zuwa dala biliyan 1.9 bisa ga abinda binciken da aka fitar a wannan makon ya nuna, tare da sabbin alƙawuran lamuni guda 11 kawai idan aka kwatanta da lamuni 32 da aka sanya hannu a cikin 2019 na kimanin dala biliyan 8.2. Rahoton ya ce yayin da annobar ke ci gaba da yin barna a harkokin rayuwa a cikin kasar Sin da kuma matsayin basussukan da wasu kasashen Afirka ke da shi, ana sa ran za a sauya nau'o'in bada kudade da hanyoyin samar da kudade da Sin za ta baiwa Afirka a nan gaba.
Nan jima kadan Binta sake wato za ta sake dawowa da labarai. Kafin nan zamu leka Najeriya, inda gwamnatin jihar Kaduna ta janyo hankulan al'umma game da rahoton yiwuwar dasa ababen fashewa a wasu sassan jihar Kaduna lokacin bukukuwan sallar da ke tafi. Isa Lawal Ikra na dauke da wannan rahoton.
Dama dai a kwanakin baya an samu fashewar wasu abubuwa a yankin Sabon Tasha dake garin Kaduna. Sannan kuma aka gano wasu abubuwa da aka yi sa'a basu fashe ba a yankin Rigasa da Wassassa. Sai dai a wannan karon kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya ce rahoton sirri ne ya nuna da yiwuwar dasa abubuwa masu fashewa. Da yace ya kamata al'umar jihar Kaduna su sanya idanu.
Ya zama wajibi jami'an tsaro idan aka tsinkayi wani abu wanda kan iya zama barazana a sanar da al'umumi, a bude idanuwa sosai musamman ma a wuraren da mutane suke taruwa kaman kasuwanni da majalisa da wurin ibadu da tashan mota. Mutane su lura da take-taken duk wani wanda za a gani yana dauke da wasu abubuwa. Kamar yadda aka ni a kwanakin baya akwai abubuwa masu fashewa wanda suka fashe a wasu wurare da kadama nan jihar Kaduna. Shi yasa gwamnatin jihar Kaduna tana kira da babban murya, ya zama wajibi al'ummarmu baki daya duk inda suke su lura da Safa da Marwa wanda mutane za su dinga yi domin a kare rayukan al'umma baki daya.
Wasu da yana ganin wannan sanarwa ka iya firgita al'ummar jihar Kaduna da ke shirin shan shagulgulan sallah nan da ƴan kwanaki. Sai dai kuma masani kan harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce sanarwar ita ce za ta taimakawa al'umma kuma ya kamata su dauki mataki.
Wannan sanarwa da ta fito daga shi kwamishina ba ta zo mun da mamaki ba, domin ina ƙara godewa gwamnatin Malam Nasiru Ahmad El-Rufai bisa ga yanda suka canza taku na fitowa fili su karbi abin da suka yi da kuma abin da suka kasa. Wannan shine shugabanci wanda wannan sanarwar da gwamnati ta fito da ita ya nuna damuwa da kaunar talakawan ƙasa da kuma janyo su cikin harkar tsaro don a gode tare a tsira tare. Kuma ya kamata al'umma su tashi tsaye su bada gudunmuwa, domin kamar yadda na sha faɗa babu yanda za a yi jami'an tsaro su kadai su yi aikin tsaro ba tare da al'umma ba.
Dama dai fitaccen malamin addinin Musulunci Dr. Ahmad Gumi ya ce faɗakar da masu ikirarin addinin da ke kashe mutane kawai shine maganin matsalar tsaron baki daya.
Dukkan su sai musu wa'azi an nuna musu cewa duk lokacin da yaki zaka kashe musulmi ne halaka ne. Musulmi ne ko ina suna kashe juna. Saboda haka sai an koyar da su, an almantar da su. Mutanen nan da suka dora su aka mun guraki da nan sai mun wa mun je mun nuna musu aqida gaskiya tunda da sun ce littafi suke so, ga sunan mu bude a zo a koyar da su su bar wannan fasadi cikin kasa.
A baya dai hararen ƴan bindiga da sace-sacen mutane sune matsalolin da suka addabi jihar Kaduna. Sai dai kuma a wannan shekara fashewar abubuwa masu kama da bumabumai na neman kutsowa. Domin ko kafin bomb din da aka dasa wa jirgin kasan da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna, an kwakulo wasu abubuwa masu kama da bumabuman da aka yi sa'a basu fashe ba a wasu sassan jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Binta dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga birnin Washington DC. Yayin da yakin Russia da Ukraine ke shiga wata na uku, tambayoyi sun taso kan ko za a iya sasantawa da shugaban Russia Vladimir Putin. Kenneth Dakleva, likitan kwakwalwa wanda a baya ya yi aiki tare da ma'aikatar harkokin wajen Amurka, ya yi watsi da duk wani hasashe cewa Putin ba shi da kwanciyar hankali, don haka ba zai yiwu a magance shi ba. Ba mahaukaci ba ne, yana wasa da hankalin mutane, kuma a tunaninsa ya san ainihin abin da yake yi, inji Dakleva. Shi mutum ne mai hazaka, haziki, kuma mara tausayi da dadewa, shugaba wanda yanzu ya shafe fiye da shekaru 22 akan mulki. Detlava wani babban jami'i a gidauniyar George H.W. Bush mai kula da dangantakar Amurka da Sin da ke Texas ya karanci tsohon jami'in leken asirin Russia tsawon shekaru 20. Ya bayyana Putin a matsayin mai tunani daya tilo, mai juriya, kwararren mai wasa da hankalin mutane, kuma mai tsananin mai da hankali kan duk inda ya sa gaba saboda horon da yayi a matsayin jami'in KGB. Dr. Anthony Fauci ya bada wani sabon bayani mai kyau game da halin da ake ciki yanzu dangane da batun coronavirus a Amurka. Yana mai cewa kasar ta fita daga yanayin annobar corona idan ana batun sabbin masu kamuwa da cutar da kwantar da mutane a asibiti da kuma mace-mace kuma da alama cutar ta COVID-19 ta zama cuta da mutane za su ci gaba da rayuwa da ita a waɗansu wurare. Fauci, babban kwararre kan cututtuka na kasar, ya faɗa a shirin talabijin na PBS News Hour a ranar Talata cewa coronavirus ta kasance annoba ga yawancin duniya. Barazanar bata kare a Amurka ba, inji shi. Yana mai cewa yana magana ne game da mafi munin yanayin cutar. Wato ba mu da sabbin masu kamuwa da cutar guda 900 a rana da dubun dubatar mutane da ake kwantarwa a asibitoci da dubun dubatar mace-mace. Yanzu abin ya rugu, inji shi. Sai dai hira shi da jaridar The Washington Post jiya Laraba. Fauci yayi kamar yana kokarin fayyace kalaman nasa na farko. Yana mai cewa ba kamar lokacin da ake cikin yanayin bala'in annoba ba, a lokacin da aka fuskanci munanan yanayin hunturu na Omicron. Yana bayani ne kan yanayin da coronavirus za ta zama cuta da za a ci gaba da rayuwa da ita. Fauci ya faɗa wa jaridar Washington Post cewa duniya har yanzu tana cikin yanayin annoba, babu shakka game da hakan. Kada wani same mummunar fasara akan hakan, har yanzu muna fama da annoba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Sabon farmakin da dakarun haɗin gwiwa na yankin tafkin Chad da suka kaddamar mai taken Operation Lake Sanity na ci gaba da kare lagon ƴan ta'adda tare da cafke wasu mayakan Boko Haram ciki har da ƙananan yara. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina.
Shi dai wannan sabon mummunan farmaki da rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin Chad ta kaddamar mai taken Operation Lake Sanity da ke da zumar kakkaɓe ‘yan ta’addan ISWAP da Boko Haram daga yankunan tafkin Chadin baki ɗaya ta dukkanin ɓangarorin ƙasashen. Yanzu haka na can na gudana. Dakarun tafkin Chadin sun shaida mana cewar sun ƙaddamar da hararen ne lokaci guda kuma ta dukkanin ɓangarorin ƙasashen, wanda ya yi sanadiyar halaka bamman mayakan na Boko Haram da ƙwato manyan bindigogi da harsasai, da ma cafke wasu mayakan na Boko Haram guda 11, ciki har da ƙananan yara guda 3. Na nemi ƙarin bayani daga kakakin rundunar kawancen tafkin Chadin, Kanar Muhammad Dole.
Wato tsarin Operation Lake Sanity ya haɗa sojojin ƙasa da na sama daga ƙasashen Niger, Cameroon da kuma Nigeria. Ɓangaren Malam Fatori akwai dakarun Niger da na Nigeria, shi kuma ɓangaren Wulgo Marte akwai sojojin Cameroon da kuma na Nigeria, inda jiragen sama waɗannan ƙasashen ke taimaka musu. Duk waɗannan ɓangarorin a tare ake, kuma lokaci guda ake fafatawa da kuma dandawa zuwa maboyar ‘yan Boko Haram da take can kege da kuma gefen tafkin Chadi inda suka yi daba.
Ko a halin yanzu me ake ciki?
A halin da ake ciki yanzu wajaje kamar su Arege, Fadondiya, Tumbul Fulani da Tumbul Lago, ka hada hadda su Zanari, Bagadaza, Shawl da kuma Shaka a can wajajen gabas. Duk an fatattake su, an kashe na kashewa, an kama makaman su, kuma an kone mafakar su, har inda suke kera nakiyoyin da suke dasawa akan hanya. Sojoji sun je wurin, sun tarwatsa wurin, sun kwashi kayayyakin da suke waɗannan makaman da su. Shine yanzu a duk inda sun yan ta'addan sun ka hango sojojin mu suna na multinational joint task force, sai gudu suke yi.
Kanar Muhammad Dole, kakakin rundunar kawancen kasashen tafkin Chadi. A ɓangare ɗaya kuma, mai mazauna yankin ke cewa Abdul Karim Abbas mazaunin yankin tafkin Chadin ne.
sun noman da aka yi bana ba taba irinsa ba yi ba inda ba a zuwa kuma a mota yanzu amma kai saka tafi wani gari ne daga giwa ka je funtuwa ka je ka dawo lafiya galarin su amma mu daga nan zamu je har Chadi zamu tafi har Kamaru zamu shiga har Malbateri zamu tafi mu tsallaka mu shiga Niger mu je Mali mutane suna tafiya ana kawo bannan kifi daga Chadi ka gane da ba a kawo ana kawo daga Gamborun Gala da ba a kawo ana kawo daga Marte ba a kawo an yi noman shinkafa ga shinkafa kata kata yanzu an yi noman hatsi ga hatsi ya soka albasa ga idan kata kata to me zamu ce mu yanzu banda godiyan Allah
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Hassan mai na kaina to idan aka biyo mu a shirin mu na hantsi da karfe 8 na wannan safiya za mu kawo muku rahoto kan himmar da gidauniyar wato gidauniyar Sanda Trader da ke Kano take yi wajen tallafa matasa don cimma burinsu na rayuwa ga dai wani sashi na wannan rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya hado mana
Gidauniyar ta Sanda Trader da aka kafa a shekara ta 2020 na aikace-aikacen zaburar da matasa da mata a gidajensu na aure su rungumi sana'o'in hannu da shiga harkokin cinikayyar kayayyakin amfanin gida na masarufi da kuma yin amfani da fasaha wajen samarwa ko kuma kirkiro da abubuwa da za su karfafa tattalin arzikin iyali galibin aikace-aikacen gidauniyar na gudana ne bisa tafarkin manhajar zamani ta kafar sadarwa ta internet domin tafiya tare da zamani kamar yadda manajan gidauniyar Abdulkadir Nuhu Aminu ke faɗi
wanda muke amfani da manhaja ta zamani muna son mu bawa su matasa dama su fito da hazaƙar su mu taimaka musu su cimma burinsu na rayuwa sannan kuma mu taimaka musu wajen ba su jari su samu abubuwan da za su yi don su dogara da kansu ya bawa matasa aiki kusan sama da 100 wanda akwai fannoni daban-daban akwai bangaren direba akwai bangaren ruwan gida wanda muna kaiwa ruwa gida-gida da sauransu amma muna amfani da kananan motoci ɗan ƙurƙurori da kuma manya burin mu shine mu samar da aiki ga matasa saboda muna da mutane masu hazaka
domin zakulo matasa masu hazaka a fannin fasahar kirkirar waka da rera ta gidauniyar ta shirya wata gasa a makon nan a tsakanin matasa fasihan waka tare da tanadin kyauta ga na 1 zuwa na 3
gasa ce wanda muka sa na farko zai ci miliyan 1 na 2 zai ci 500,000 na 3 zai ci 250,000 sannan kuma gasar da muka sa ba wai mun tsaya da ita bane yanzu so muke bayan an gama wannan kafin da babban sallah zamu sake fitar da wata wanda zamu ga kuma abin da zamu sa wanda mutane za su zo su shiga su ba da gudunmuwa kuma su nuna hazaka su wanda kuma zamu taimaka musu
to domin jin cikakken rahoton sai a biyo mu a cikin shirin manhansi ana sauraron sashin Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahouse.com yanzu dai agogon mu a nan Washington DC na cewa kusan karfe 1:18 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba ku da maha tambaya ni ke da ku da maha tambaya ni ke da
me ne da suka zo da shi su kara wa kansu albashi su kara wa kansu jin dadi kudin da ake kashewa a kasar nan kashi 46 akan wannan majalisa take karewa
an dade ana taka ma mata yanci a Najeriya tamkar an mai da muka ban second class citizens ne
idan kika ba mace mulki tana tunanin yara tana tunanin al'umma tana tunanin talaka magana kuma idan gaskiya ta zo a fito a fade ta a fili
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya karbi bakuncin tsohuwar ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma yago gurmaya Balaraba Abdullahi da ke nazarin watsi da kudirin da zai ba mata damar cimma burinsu na samun kashi 35 cikin 100 na guraben siyasa a kasar. Hajiya Aisha Ismail na bayani kan dalilan da ya sa majalisar da maza suka mamaye ta yi watsi da batun lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora kenan a yau a tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta.
san ransu suke a komai. In kin ce ba san ransu suke ba, an zo ana cewa za a canja kundin Najeriya, yanda za a gyara mu ma samu matsayi mu kalli menene muke ciki bala'in da muka saka kanmu da kanmu. Mene da suka zo da shi? Su ƙara wa kansu albashi, su ƙara wa kansu jin daɗi, su ƙara wa kansu menene, ba ma kunya. Kin gane ba tsoron Allah. Yanzu dan Allah dan Annabi a kashin kasan kudin da ake kashewa a kasan nan kashi 46 akan wannan majalisa take karewa 40 kashin kudin ku da ake cewa budget. So a yau Najeriya ta kare ba ta da abin da ake kira capital budget kwata kwata, saboda ana biyan motoci, jin dadi, tafiyu, kudin menene, kudin aure, kudin yawon gantali na yan majalisa. Kuma wannan tunanin su ne, wannan shine mulkin namiji a Najeriya. Shi yasa muka ce, kin ga kaman yanda ake cewa tsuntsun zai tafiya da fukafuki daya ba zai iya tashi ba ko jirgi, to haka in ba Najeriya ta saka al'ummanta ba, ni na fi so in ce al'umma ko mace da namiji ne a cikin mulki, kuma ta tsaya tsayin daka ta kalli matsayoyin da muka shirya muka jawo wa kanmu muka gyara ba, wata ran zamu tashi babu kasar nan. Kuma kullun nake gargadi cewa idan kuka bari babu Najeriya, kun ga wannan fata tamu ta yi makin din ba inda za kai ka ji dadin wai ka ji dadin kuɗi ko ka ji dadin mulki ko me ka dauka ka tafi da shi in ba a kasar nan ba. So a yi la'akari na cewa wannan tunanin nasu, kisa na taba gaya miki na 1900 kin san lokacin ne sai a ce mace ta yi girki namiji ya shafa rauta ko
irin tunanin kenan.
Tunanin dan Allah dan Annabi, ki duba yanzu akwai kasan Bature Sweden da suka tashi suka ga cewa kasan su zai lalace zai menene, sai suka tara al'umma su daya, su mata ma sun fi yawan matsayi a harkan mulki, saboda tunanin mace kamar yanda Hajiya ta faɗa ne, kin ga idan kika ba mace mulki tana tunanin yara, tana tunanin al'umma, tana tunanin talaka. In kin bata duk harkan da yake na zaman rayuwar dan adam a hannunta yake, yanzu ki aje ki ce zaki shirya tsarin harkan abinci kamar da suke cewa food security, ba mace ba ita ce harkan abincin ba, ko zaki je gyaran environment babu mace ba ita take muku manajan ruwa ba da manajan itace da na menene
da na shara
da sauransu. Haka idan kika je harkan asibiti, kashi 90 matsalan asibiti na mata ne, na haihuwa da yara, malnutrition, wane ne. So amma ki ce wai ita fa da take rike da waɗannan, ba ta da abin da za ta ci, ba ta da matsayin da za ta ce a'a ga hanyar da ya kamata a bi don a samu sauki, ba ta a ciki. Sai wanda yake bai san matsalan ba kwata kwata, shi matsalan rayuwarsa kawai. Idan budget din Najeriya idan trillion 10 ne, ta ya zai samu biliyan 100, saboda dole ya auro mace daga Egypt, ya auro wata a Malaysia, ya zo ya hada kawai ya fitar da shi da ƴaƴansu su je kasan waje su dawo. Bai taba tunanin cewa wata ran zai tashi babu wannan kasar da yake daukan mata wannan yake fitarwa yake almabazzarancin ba, bai taba tunani ba cewa abin da yake zai iya kawo babu kasan ma gaba daya.
Barista, bari na zo gare ki. Akwai bayanai da ake yi cewa mata ba kwa kaunan juna, kuna ta cewa a za ku hana, ba za ku fito yin zabe, ba za ku hana ƴaƴanku fitowa yin zabe, yaushe za ku wayar da kawunan juna ku samu wannan haɗin kan na yin wannan mataki da kuka ce za ku dauka?
Eto, muna da mata ƙwararru a ta kowane fanni. In kika kira fannin likita, muna da mata likitoci, muna da mata lauyoyi, muna da ire-irenku, muna da mata ta kowane fanni. To, ba inda bai faruwa, amma zan ma akwai wanda ba su son kansu ba mata kawai ba.
To amma naku yafi bayyana ai.
Eto, yawancin lokaci abin da yasa na mata yafi bayyana saboda kishi ne, ba wani abu bane. Mace dai tana gani ayar wanta ta tashi ta fita, ai ta girma ta fita, kuma ya zama dole ne mutun ya fika a rayuwa, saboda me? In daya bai tashi ba, ba wani zai ja hannun dan uwa, wato duka mu taru mu lallace kenan. To amma kuma ai lokaci ya kai inda kowa idanunsa ya bude, inji Bahaushe ya ce idon mage ya waye. Mata sun waye yanzu, sun gane cewa ya kamata ne su samu murya a sama, domin in baka da murya a sama ba za a ji ka daga kasa ba. In kana da murya a sama, kai magana daga kasa, na saman zai kai muryan, za a ji shi. So mata yanzu duk mun gane cewa za mu haɗa kai, muna so mu samu babban murya ne a sama, saboda mu ma a ji mu. So magana cewa wai ai mata ba sa son juna, ai suna ma juna kiyashi duk bai taso ba, a bamu mana a gani ko za mu yi kiyashin ko ba za mu so juna ba, a bamu kar ai amfani da shi. Mu muna so ne a bayar kashi 35 ɗin nan dai a taimaka a ba da shi.
ba kya ganin daidaito din nan da kuka ce kuna so tsakaninku da maza ko ta fannin gudanarwa na gwamnati ko ta fannin tsayawa takara na siyasa ko ta wani fanni kuna son daidaito wato equality nan da kuke faɗi shine abin da ba sa so
eh to ba inda
ku neman ƴancin ku na cewa eh ya kamata a dube ku da idan rahama
mu ba wai muna so mu kwatanta kanmu da maza bane mu muna so ne mun an dade ana tauye ma mata ƴanci ne a Najeriya an dade ana taka ma mata ƴanci a Najeriya tamkar an maida muka ban second class citizens ne shine mu abinda muke yaki da shi yanzu mu ba ma so a tauye mana ƴanci domin kowanne mai raina da ƴanci mu mata ma muna da ƴanci in ba mace namiji ya zo duniya mazan da wa suke takama ba matan bane mace ta haife ka mace ka auro ka ajiya gida ka kuma haifi mace kuma ba za ka yadda gobe ka ga macen da ka haifa an taka mata yanci ba amma kuma mu gashi nan mu ana tauye mana yanci ba a so mu a jimuryan mu a kasar to ba daidai bane gaskiya ba daidai bane kashi 135 kawai muka nema bai gagare Najeriya ba tamkar mata ne suke fadakarwa mata ne suke bin gida-gida matan kulle ku fito fa ku yi zabe namiji ya shiga gidan da ake kulle ya ce ma mata da fito ta yi zabe ne mu matan ne masu shiga mu yi ma mata fadakarwa mu kuma ce musu mu yi musu galgadi mu ce musu ku fito fa ku yi rajista ku fito fa gobe fa za a yi zabe ku fito ku zo ku tsaya layi ku yi zabe mace da goyo a baya mace da ciki duk za su fito su tsaya su muku takara sannan yau an wayi gari wai dan 30 kashi 35 kawai suke nema kun ce a ba za a bayar ba sai ta ji dadi gobe ta fito ta yi muku zabe sai ta ji dadi gobe to tuwo dogon cikin ta wai ta tsaya layi tana jiba muka kuriya ina zai yu ai ba shi yuwa abinda kake so a maka kai maka yi ma wani
balaran ba din ji wa'annan matakai kuke dauka yanzu na hada kai domin ku yaki wannan batu
mu fa ba wai yaki muke yi da su ba fa an ana kiran yaki sai su ga kamar mun fito da bintiga ne ko wukake ko daya magana ce ta fatar baki magana kuma idan gaskiya ta zo a fito a fade ta a fili mu abinda muke nuna musu shine su ba mu wannan ƴancin su gani an ce sai an gwada ake samun na kwarai a gwada mu a gani in an ga ba za mu iya ba mu cancanta ba magana ya kare idan ko mun cancanta su kansu sun san cewa za su samu canji saboda ko ba komi ƴaƴan sun nan da muke reno to su ne za mu dadadawa sannan kasar mu muna so ta farfado daga cikin wannan hali na haula'i da muka shiga
balaran badin ji wa'annan matakai kuke dauka yanzu na hada kai domin ku yaki wannan batu
mu fa ba wai yaki muke yi da su ba fa an ana kiran yaki sai su ga kamar mun fito da bintiga ne ko wukake ko daya magana ce ta fatar baki magana kuma idan gaskiya ta zo a fito a fade ta a fili mu abinda muke nuna musu shine su ba mu wannan ƴancin su gani an ce sai an gwada ake samun na kwarai a gwada mu a gani in an ga ba za mu iya ba mu cancanta ba magana ya kare idan ko mun cancanta su kansu sun san cewa za su samu canji saboda ko ba komi ƴaƴan sun nan da muke reno to su ne za mu dadadawa sannan kasar mu muna so ta farfado daga cikin wannan hali na haula'i da muka shiga
abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu tsohuwar ministan mata Aisha Ismail da barista Hassana Ayuba mai riga da kuma yar gwagwarmaya Balaraba Abdullahi sai wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya
madalla yanzu kuma sai karatun alqur'ani mai girma
Musulmi Salman Nasir A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahi rrahmanir rahim A'udhu billahi rabbi alamin Arrahmanir rahim Maliki yawmiddin Wa iyyaka nasta'in
Masha Allah Allahu akbar sadaka Allahu alazim da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeici
Taitattun labaran na duniya. Hukumomin Sudan sun saki wasu tsoffin jami'an gwamnatin Sudan a jiya Laraba, wani bangare na matakan karfafa aminci a cikin kokarin kawo ƙarshen rikicin siyasar kasar. Kamfanin Gazprom na Russia ya dakatar da samar da iskar gas ga kasashen Poland da Bulgaria. Matakin na baya-bayan nan a yakin tattalin arzikin dake nasaba da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Basu suka da kasar Sin ke baiwa gwamnatocin kasashen Afirka ya rabu da fiye da kashi 3/4 a farkon shekarar farko ta annoba idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata.
To madalla a gaishe ki masu sauraro, karshen shirin namu ne yau kenan, sai an jima kadan da hantsi zamu sake dawowa. Madadin kowa da kowa, Sarfila Hashin Gumin da ke cewa assalamu alaikum.